Jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a wannan shiri na tambaya mabuɗin ilimi da ke amsa tambayoyin da kuke aikowa na fatawa a bangarori daban-daban na addinin musulunci. Ake kuma sauraron amsoshin tambayoyin daga bakin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Akramu kallah, da farko muna maka sallama, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alhamdulillah, ƴan uwa masu sauraro, duba da ganin yadda lokacin watan azumin Ramadan ke kara karatuwa, watan ibada, watan falala, da sanya wannan shiri zai mai da hankali wajen faɗakar da ilmantar da ƴan uwa masu sauraro abubuwan da suka shafi wannan muhimmiyar ibada ta azumin Ramadan. Inda da farko a cikin wannan shiri muke sa ran malam ya fara da gabatar mana da bayanai a game da daraja da falalar shi kansa watan azumin na Ramadan. Sannan daga bisani kuma malam zai mana bayani a game da hukunce-hukuncen yanda ake tabbatar da ganin wata. Akramukallah, bismillah.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da daukaka da aminci marasa iyaka bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, cikamakin annabawa, shugaban manzanni wanda Allah ya aiko shi domin ya zama rahama ga talikai da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako. Bayani akan daraja da watan Ramadana yake da shi. Na farko, a cikin wannan watan ne aka saukar da Alƙur'ani mai girma, kamar yadda cikin suratul Baqara aya ta 185 ta tabbatar, inda Allah ta'ala ce shaharu Ramadana allazi unzila fihi alqur'anu. Can yace inna anzalnahu fi lailatul qadri, wani guri yace inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirina, lalle mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadri. Kuma yace hakika mun saukar da shi a cikin wata dare mai albarka, hakika mu mun kasance masu yin gargadi. Watan Ramadana, duk wanda ya sallar tarawihi a daren watan Ramadana kuma ya tsaya tare da liman har akai sallama, ko da ku kadan akai sallar, to Allah zai rubuta masa ladan kamar yayi sallar wannan daren baki daya. Saboda hadisin da yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya tsaya tare da liman a watan Ramadana har liman yayi sallama, to za a rubuta masa ladan yayi sallar wannan daren gabaki daya. A wata ruwayin za a rubuta masa ladan tsayuwar daren gaba daya, kamar yadda yazo a cikin ruwayin Imam Ahmad da ruwayin Abu Dauda a cikin wato babu qiyam shahr Ramadan da Imam Nisa'i cikin kitabu qiyamul layli. Haka wannan hadisi yazo wanda Sheikh Albani ya inganta shi a cikin sunan Nisa'i. Wata Ramadana wata ne da Allah yake bada nasara ga musulmi akan makiya addinin musulunci, kamar yadda zamu ga a cikin watan Ramadana akan yakin Badar, wanda Allah ya bawa musulmi nasara tare da adadin su ɗan kaɗan ne. Gaba ɗaya adadin su 313 mutum biyu akan doki, mutum 70 akan raƙumi. Amma Allah ya ba su nasara akan Qurayshawa wanda adadin su ya kai mutum 1000, suna da mahaya doki mutum 100, suna da mahaya raƙumi mutum 700, kuma kullun raƙumi 10 suke yankawa su ci. Amma Allah subhanahu wata'ala ya ba muminai nasara akan su a cikin watan Ramadana shekara ta biyu bayan hijira. Haka nan a cikin watan Ramadana Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi nasara ya bude garin Makka, kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa wa man nasaru illa min indillahi al-azizul hakim, wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla fattaqullaha la'allakum tashkurun wa la yansurannallahu man yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Daka wata ne da Allah ta'ala ya ninninkawa wato Annabi sallallahu alaihi wasallam nasarori a cikin sa. Sannan wata Ramadana wata ne da ake so mutum ya ninka alherin da yake yi, mu yawaita ciyarwa da shayar da mutane da ba su abinci musamman sahur da buɗe baki da kuma ayyukan zumunta mutum yana da hali ya sai shinkafa da gero da kwai da sukari da madara ya rarraba wa danginsa da ƴan uwansa da iyayensa da makota wannan aikin alherin shi kadai in Allah ya kalli kyakkyawan niyyanka kuma kai shi ka faranta wa mutane rai zaka samu alkhairi mai yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a cikin watan Ramadana ya fi yin alheri ninkin balike da ya saba har ma sahabbai suna siffanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa shine mafi kyauta da alkhairi fiye da guguwa iska da ta taso wanda an san komai guguwa da ruwa take ta kawo maka gida to haka annabi sallallahu alaihi wasallama yake fiye da wannan guguwa a cikin watan Ramadana sannan watan Ramadana makaranta ce ta karatun alqur'ani domin jibril ya kasance yakan zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama duk shekara ya biya masa alqur'ani na wanda aka yi a baya ko annabi ya bujiro da alqur'anin da aka saukar masa a wannan shekarar ya karanta jibril ya ji baki daya da haka ne abdullahi dan abbas yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yafi kowa kyauta da alkhairi amma alherinsa yafi yawa a cikin watan Ramadana lokacin da jibril ya gamu da shi kowane dare na Ramadana yana wato yi masa darasin alqur'ani ice lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi kyauta ta alkhairi fiye da iska wacce aka aika ta kamar guguwa kenan saboda wannan yana nuna mana a cikin watan Ramadana mutane su saki hannu kada su rowa su kokari su aikin alkhairi mai yawa dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake da kyauta amma yake ninka ta ninkin ba ninkin a cikin watan Ramadana yin azumin watan Ramadana rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci wanda addinin mutum baya cika sai da wannan azumin watan Ramadana din kamar yadda zuwa hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa an gina musulunci akan shikashikai guda biyar shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne da tsayar da sallah da bayar da zakka da yin azumin watan Ramadana da kuma zuwa haji dakin Allah waɗannan abubuwa guda biyar wanda Ramadana na ciki akan su aka gina addinin musulunci wanda in ba Ramadanan ba addini sannan a cikin watan Ramadana ake samun wata ibada ko aka fi yin wata ibada mai suna itikafi wanda ake lazumtan zama a cikin masallaci domin ibada ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi itikafin nan matan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi itikafin nan sannan kuma sahabbai sun yi itikafin nan har Abi Hurairah a hadisin sa yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafin kwana 10 a kowane wata na Ramadana a shekarar da Allah zai karbi ransa sai yayi na kwana 20 wannan ruwaya ce wanda Imam al-Bukhari ya tura cikin kitabul itikafi watan Ramadana wata ne na zage dantse domin ninninka abinda mutum yake yi na ibada domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan bada kokari musamman a goman karshe na Ramadana wanda baya yin kokari kamar irin wannan yakan ninka kokarinsa saboda hadisin na Aisha da take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan bada kokari a goman karshe wanda baya yin kokarin da ya kai wannan a wani wata wato yakan ninka akan kokarin da ya saba yi na yau da gobe kamar da zuwa hadisin Imam Muslim wato ruwayan da daga Nana Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan goman karshe ya shigo na Ramadana yakan raya dararen da salloli kuma ya tashi iyalinsa ya bada kokari kuma ya daura jautansa wato ya nisanci iyalinsa kenan sai dai a ta ibada kawai a wata ruwayan da daga Nana Aisha dan wannan harka ce ta cikin gida dole waɗanda suke tare da annabi da daddare suke tare da shi a daki su ne iyalinsa su suka fi kowa sanin sirrin wannan dan haka ne su suke rawaito mana abinda annabi yake yi da daddare a cikin gidansa sallallahu alaihi wasallama kun ga amfanin yawan matan annabi kenan waccan ta riko mana kaza waccan ta rike mana kaza waccan ta sanar da mu kaza shi ma gidan annabi wata babban university ce wanda matansa suke karanto mana ko su ruwaito mana ko su sanar da mu abinda annabi yake gudanarwa sallallahu alaihi wasallama a cikin gidansa a wata ruwayar tana na Aisha wanda ta ruwaito hadisi sama da 2210 take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa ku kardadi lailatul qadari a mara na goman karshe na watan Ramadana wato 21 23 25 27 29 ta a wannan tsakanin mutum ya bada kokari wajen neman darilatul kadari. A wannan lafazin sai ku cewa ku nemi lailatul kadari a goman ƙarshe na Ramadana. A wannan tsakanin da ake so mutum ya bada kokari, abin da yasa aka boye ba a ce ga lokacin ba kamar da bayani zai zo a nan gaba, saboda mutane su bada kokari. Inda an ce rana ɗaya ce aka yanke ba sabani ba shakka, to mutane ba za su yi ibada ba sai a wannan ranar kawai. To shi yasa aka boye ta. Sannan karya azumi ɗaya rak da gangan a cikin watan Ramadana babban musifar da zai jawo ya isa ya nuna mana darajar watan. Domin hadisin Abi Umamata ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama yake, yayin da nake bacci sai ga wasu mutane guda biyu sun zo, sai suka kama damtse na, sai suka tafi da ni kan wani dutse, suka ce min hau. Nace ai ba zan iya hawa kan wannan wawa keken dutse mai nisa ba. Suka ce za mu sauƙaƙa maka yadda za ka hau ɗin. Saboda haka sai muka hau, sai da muka je tsakiyar dutsen, sai na dinga jiyo wata murya da kururuwa da ihu ina jiyowa. Sai na ce wannan ihun da kururuwan na menene? Sai suka ce wannan kururuwar da kake jiyowa kururuwar ɗan wuta ne. Saboda haka suka ce mu tafi. Muna zuwa sai muka tarar da wasu mutane, an rataye su wato a makogwaransu, an shaƙe su a makogwaransu, kuma an daddatsa kumatunsu da laɓɓansu, ga kuma jini yana kwarara daga laɓɓansu da kumatunsu. Sai nace waɗannan su waye? Sai aka ce waɗannan su ne waɗanda suke karya azuminsu da ganga. Wato musifa ce za ta faɗawa dukkan mutumin da ya san ana azumi. Kasa akwai mutanen da suke zuwa kawai hotel su kama su zauna su ta shan giya suna neman mata, kuma gashi ana Ramadana. Ko wani ya je kama shan kayan maye, ko ya ce wa iyalansa ya tafi umara, amma zuwa yi wani hotel ya je kama ɗaki kwana 30 ba abin da yake sai shan kayan maye sai neman mata. Wasu kuma su zauna ba abin da suke sai karta sai lido sai zagin mutane sai kalle-kalle. Wani yana nan ziyarta na fina-finai da yawa ya ajiye, saboda Ramadana ba aiki sosai, za a je a yi ta ganin waɗannan fina-finai wanda aka sarin su na batsa ne. Abubuwan nan da mai ahadari ya faɗa, wanda zaru ilal ajnabiyyat wa talazzuzu bi kalamiha, kallon ajnabiyya wato matar da ba ku da wata alaka ta aure da ita, da kuma jin daɗin magananta. To shine fa abin da ake kallo, kallon mace da jin daɗin muryarta, kallon tsiraici da kuma sauraron tsiraici.
To akram kallah tun da mun saurari bayani a game da falalolin shi watan na Ramadan. Bari mu fara tun daga daren farko wajen ganin wata akram kallah. Yaya ake tabbatar da ganin shi watan na Ramadan?
To shari'a tana da hanya guda biyu ne kadai babu na uku, wanda da su ake tabbatar da shiga watan Ramadana. Hanya ta farko, Sha'abana ya cika kwana 30. Da Sha'abana ya cika kwana 30 an san gobe dai Ramadana ce, domin babu wata mai 31. Wannan hanya ce ta lissafi. Sannan na biyu, ganin wata a 29, Sha'abana ya yi 29 a ga wata. Idan aka ga wata 29 da daddare, washe garin 30, wato daren 30, wannan ranar ita ake kira yawmul shaki. Domin zai iya yiwuwa a ga wata, zai iya yiwuwa kuma Sha'abana zai cika 30 a wannan shekara. To ganin watan nan kashi uku ne. Akwai ganin mutum ɗaya, akwai ganin mutum biyu, akwai kuma ganin mutane da yawa. To akwai malaman da suke ga lalle waɗanda za su ga watan nan sai sun kai mutum biyu, kuma mutum biyun nan su zama sun cika sharaɗi guda goma kafin a yadda da ganin watansu. Shine shurutul adala.
Kowanne
ya cika sharaɗi guda goma, ya zamo almuslim, wato ya zamo musulmi ba kafiri ba, ya zamo mai hankali ba mahaukaci ba, ya zamo balagagge ba yaro ba, ya zamo kuma ba fasiki ba, wato wanda yake aikata fasikanci har ya shahara tsakanin jama'a yana shan giya ko yana zina ko yana luwaɗi ko yana abubuwan da suke kaba'irai ne, ya zama kuma baya yin abin da yake zubar da mutunci kamar shakarai ne ko shashasha wanda zai cire hularsa, ko kuma yana shan rake a kan titi ko yana kyakyata dariya, wanda dai da jama'a sun gani sun san wannan shashashan ne ma za a ce ya ga wata,
kaza akwai halin shashantaka wanda zaka ga wani mutum yana yi to wannan biyar kenan sannan kada ya zamo wanda ba a san shi ba haka kawai mutum ya fado ya ce ya ga wata
ba a san shi a garin ba
ba a san shi a garin ba majhulul hal ne ko majhulul sifa ko ba a san shi ba ko ba a san halin sa ba shine na shida kenan na bakwai kai zamo makaryaci jama'a dama suna ganin mutumin nan fa ya dama ya saba ƙarya ko kuma na takwa kai zama wanda ake tuhuma da ƙarya na tara kai zama wanda ya shahara da wata bid'a sananniya wato yana yin abubuwa na ganganci a cikin addini sannan kuma na goma kada ya zama mutumin da jama'a ba su gamsu da yanayinsa ba ka sa ko mutumin da zaka ga ana jin tsoron yanayinsa saboda kawai ana ga cewa bai zama kamilin mutum ba ko bai zama mutum da ya kamata a ce an saurare shi ba
ana dare dare da shi
ana dare dare da shi to waɗannan sufofi guda goma duk wanda ya ce ya ga wata sai an auna shi akan waɗannan sufofi guda goma an tabbatar sun tabbata sannan ne ya zama adali to sannan kuma idan mutum ɗaya ne ya ga wata ya za a yi da shi kamar a ce mutum ɗaya tab ya ga wata to anan malamai sun yi maganganu guda uku dangane ga mutum kwaya ɗaya da ya ga wata zai iya ɗaukan azumi ko ba zai ɗauki azumi ba in kuma ya je ba da labari aka ce ba a yadda da ganinsa shi mutum ɗaya a tsaye ya ga wata ba a yadda ba to ya za a yi kamar yadda muka faɗa cewa idan mutum ɗaya ya ga wata to akwai malaman da suke ga za a iya ɗaukan maganarsa kamar malamin Abu Hanifa da malamin Shafi'i a wata magana tasa da Imamu Ahmad da kuma Zahiriya da Ibala Ibn al-Munzir amma Imamu na Maliku da Malam Laysi da Malam Auza'i da Malam Sauri da wata magana ta al-Imamu Shafi'i sun ce lalle wanda za su ga wata sai sun zama mutum biyu su ba su yarda mutum ɗaya ya zo ya ga wata ya ba da labari a ɗauka ba duk da su waɗancan suna da hadisi na Abdullahi ɗan Umar da yake cewa tara annasu al-hilala فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه كما يروى حديث أبو داود الدارمي لابن حبان كيوا متاني سن تفي نيمان وتا سي نا ganshi na bawo manzon Allah labari yayi azumi kuma ya umarci mutane da su yi azumi to amma idan jama'a suka zo masu yawa ne kuma ai ba wani sharadi ma tunda yawan su sun zama mutawatiri dama abu in kaga ana binciken adala mutum ɗaya ne ko mutum biyu amma idan jama'a suka zama da yawa sun gani kuma dukkan su musulmi ne to ba maganan kuma a ware wannan a ce wannan adali ne ko wannan ba adali bane to in aka kaddara cewa mutum ɗaya ya ga wata ya ba da labari ya gani amma sai aka kiyarda ko aka ki gamsuwa da ganin sa to shi din ya zai yi tunda shi yana da tabbas ya ga wata to kuma ya ba da labari an ce ku dale shi da Allah san ba a yadda ba to ka ba mutane guri haka kore shi to shi ya zai yi to sai malamai suka yi maganganu guda uku dangane ga daukan azumin sa ko sauke azumin sa da ganin sa wasu malaman suka ce zai yi azumi idan dai ya tabbas ya tabbata ya ga wata kuma sannan zai iya saukewa amma duk waɗannan ba guda biyu zai su ne a boye domin kada ya saba wa jama'a shi ya gani sai ya ɗauka ko da jama'a ba su yadda ba domin shi kabarinsa daban kuma shi Allah zai tambaya ranar alƙiyama kuma shi aka nuna watan ya gani wannan shine malam Imam Shafi'i da malam Imam Ahmad da malam Ibn Hazm sun kafa hujja da faman shahida min kuma shahara fal yasum malamai na biyu suka ce zai yi azumi da ganin watansa amma ba zai sauke ba sai tare da mutane domin kada shakkar ta yawa a ce ya gani shi kadai ya sauke shi kadai shi waye da za a ce duk garin nan ko duk kasar nan ko duk al'umman nan miliyoyi ba wanda ya ga wata a kowane shashi sai shi kadai to kaga akwai dan shakka shi kansa ya kamata ya fara yi wa kansa shakkar kansa ko dai wani yunwa yake ji ya ga wani haza-haza ya hada a sama ko kuma tunda abin yana ranka sai ka dinga hango shi kamar shi ne saboda haka suka ce zai iya daukan azumi shi kadai amma ba zai sauke ba sai tare da mutane
to amma karamin kallon in ya zamana ya tsawaita wajen sauke sai lalle da mutane ko da zai zamana cewa ya fi 30 kenan abin da yayi
ko da ya fi 30 sai ya bi mutane ya sauke tare da su wannan shine mazhabin Malam Abi Hanifa da wata riwaya ta Imam Malik da wata riwaya mashahuriya daga Imam Ahmad sannan wato malamai na uku suka ce kai ba zai yi aiki da ganin sa ba kawai da ganin daukan da ganin saukewar duk ba zai aiki da ganinsa ba abinda zai shine yayi amfani da abinda mutane yabi mutane kawai in mutane sun gani ya dauka tare da su in ba su gani ba ko da shi ya gani ba zai aiki da ganin nan nasa shi kadai ba domin akwai hadisi da yazo an samu ruwaya irin wannan daga wajen wato Imam Ahmad kuma shine Sheikhul Islam irin abin da ya zaba kenan shi ma yana ga wannan ra'ayin yafi dacewa saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Dauda ya ruwaito shi da sanadi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ranar azuminku ranar da kowa da kowa yake azumi haka ranar saukewa ku ranar da kowa yake saukewa ranan yanka ragullan yanku ranar da kowa yake yanka ragullan yansa wato mutum koda an yi kuskure a lissafi to ya bi dandazon jama'a ya fi masa sauki da yace yana kan daidai shi kadai kullun kull musamman a matsalar ganin wata
na'am
sannan mun ce hanya ta biyu shine cika Sha'abana 30 ko tunda shi an san wata baya yin kasa da 29 kuma baya haura 30 dole in yi 29 an san gobe ko dai daya ne ga wata ya zama shi watan baya 29 ko kuma 30 ga wata ya zama shi wannan watan ya cika to idan a ranar 29 din daren 30 ranar 29 shine daren 30 sai aka wayi gari an tashi da hazo ko kura ko hadari ta yadda ba za a ga watan ba to in irin wannan abu ya faru ya za a yi kura ta taso ko hazo ko hadari ko wani bakin duhu ya zo ya rufe wa mutane daidai magariba ba su ga watan ba to yaya za a yi domin kamar da muka faɗa zai iya zama ba shekarun 30 ne ga Sha'abana ko kuma ɗaya ne ga Ramadana to in an samu irin wannan yanayin malamai suna kiran wannan rana yawmu shakki to kuma akwai maganganu hudu dangane ga me za a yi a wannan ranar domin kaga dai ba za ka bar ta ta haka kawai ba dole sai ɗayan biyu ya faru kuma kai ma dole ka san ɗayan biyu ne zai faru ko 30 ga Sha'abana ko ɗaya ga Ramadana kashe gari to tunda ba ka da tabbas ɗaya ga Ramadana ne ko 30 ga Sha'abana ne ya za ka yi to wasu malamai suka ce ba za ka yi azumi ba na nafila a wannan rana ko ba za ka yi azumi na tadawudi ba domin hadisi da aka rawaito daga Abdullahi dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wata kwana 20 ne da tara kada ku yi azumi sai kun ganshi idan ya koye muku to ku cika kwanakin Sha'abana su zama 30 kaga wannan ruwa abin da ta nuna kenan sannan da hadisin Abu Hurairah da yake cewa kada ɗayan ku ya gabaci watan Ramadana da azumin kwana 1 ko kwana 2 sai dai in azumi ne da mutum ya saba dama yana azunta to sai ya azumi wannan ranar kamar yanzu hadisin Bukhari da Muslim da kuma hadisin Ammar bin Yasir da yake wanda ya azumin ranar da ake yin shakka hakika ya sabawa baban Al-Qasim kamar da shi ma zo a hadisin Abu Dauda da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah
na'am to Allah ya saka mana da alkhairi amin summa amin ba sauraro anan zamu dakata a cikin wani shiri na musamman na tambaya magudin ilimi da muke gabatar muku in Allah ya kai mu shirin mu na gaba malam zai ci gaba da yi mana bayani a game da wannan mas'ala ta ganin wata amma kafin sannan anan muke sallama da malam assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh
a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan radio da yake samu ku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukan nauyin kawo muku shirin sai abokan aikin da suke dafawa domin samun nasarar gabatar da shi Hadif Ja'far Mudabi da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
والقرآن حياته من غصانا دينا
محمد نبينا
We know. يا خير البرية نور البهية
يا خير البرية
ويا الفجر كانت بتنور علينا
محمد نبينا
من مكة حبيبي نور فطع في المدينة
محمد نبينا نور أدينا
Thank you.